Jami'an tsaron Najeriya sun jima suna fitar da sanarwoyi tare da nuna waɗanda suke kamawa da tumar aikata ayyukan ta'addanci a sassa daban-daban na ƙasar. Duk da yake ba su bayar da bayanan yadda ta kaya bayan gurfanar da waɗanda ake tumar a gaban kuliya. Duk da yake ayyukan ta'addanci ba tsayawa suka yi ba, amma dai jami'an tsaro na ci gaba da kame waɗanda suke tuhuma da hannu ga ayyukan, kamar kamen wasu mutane biyar da hukumar tsaron ƴan ƙasa ta Civil Defense ta yi a Sokoto, waɗanda komandan hukumar Muhammad Sale Dada ya ce suna da hannu ga satar jama'a a cikin birnin Sokoto.
Ga sunan kamar yadda za ku gansu, akwai Abdullahi Dan Husaini mai shekaru 45 na ala hakika shi ne makaman shugabansu, amma yana ta nokewa yana nuna cewa ba shi bane, sai da ya faɗi sauran ƴan abokan nasa da suka zo kuma suka confirmin mana cewa ma shi ne shugabansu, kuma shi ne ma yake da waya, shi yake da wayan da yake kiran su wasu kidnafin daga na outside the state su taimaka musu wajen kidnafin din mutane.
To sai dai matsalar da ke nan ita ce katsalandar da jami'an ke fuskanta daga sassa daban-daban na neman afuwa ga waɗanda ake tuhumar lokacin da ake binciken su, kamar yadda komandan hukumar ya kuka a kai.
Ko wasu dai gaskiya da suka zo suna nema su mana katsalandar a cikin wannan al'amari na binciken shi musamman shi Dan Husaini, wana mu ma majiyarmu kuma tunda mu ma ba a zaune muke ba muna bincike, mun ji cewa su bangaren dangin Dan Husaini sun masa alƙawarin za su bashi dabbobi da miliyoyi haka nan. So shine shi ma ya zo ya yi tsayin daka akan cewa sai an san yadda za a lalata kes din nan da amfani da lauyoyi da sauransu. Amma dai duk wannan mu ba zai hana mu yin aikin ba, saboda mu zuciyar mu tsarkake take, kuma mu muna da kishin al'umma, muna da kishin addinin mu gaskiya. Saboda haka waɗannan mutanen duk wanda yazo yace zai shiga tsakanin mu da shi, wallahi ya ja dagan yaki ne da mu, magana da Allah, kuma wallahi ba za mu daga masa kafa ba, kowane ne.
Duk da yake jama'a na kallon yawan kama waɗanda ake tuma da aikata ayyukan ta'addanci a zaman kokarin jami'an tsaro, masana lamboran tsaro na ganin cewa da saura, saboda jami'an ba su bayar da bayanai ko an samu waɗanda ake tuhumar da laifin da ake tuhumar su an kuma yi musu hukunci ko kuma aka san haka. Dr. Yahuza Ahmad Getso na ganin cewa ya kamata hukumomi su rinka baiwa jama'a bayanai akan ire-iren hukuncin da aka yi wa waɗanda ake kamawa a gurfanar da su gaban kuliya.
Domin sau da yawa ana kai su ajiya gidan gyaran hali, inda ake cewa wato gidan yari, su kuma wanda ya kamata a yanke wa hukunci bayan tabbatar da laifin da ya aikata sai ya yi shekara 25-30. Wannan zai ci gaba da ƙarfafawa masu aikata laifuka cewar ita wannan yanki ƙasa ta Najeriya guri ne wanda kowa zai iya cin karen shi babu babbaka ba tare da an ɗauki matakin da ya kamata akan shi ba. Don haka akwai buƙatar lallai-lallai hukumomi su dinga dawowa da bayanai na bayan an yi ɗauki mataki, ma'ana abin da ake cewa to feedback mechanism. Dole a yi abin nan da ake cewa to a tauna tsakuwa domin a yace tsoro.
Masanan dai na ganin cewa muddin ana hukunta masu laifi yadda ya kamata zai iya zama izina ga masu son aikata irin wannan laifi a gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.